الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزا متاشي درسي نا 31 yau za mu tashi darasi na 31 a cikin karatunmu da muke na Alfiyatul Hadith da sharhinta Alfiyatul Hadith ta Imam Suyuti rahmatullahi alayhi za mu tashi Al-Hadithul Mawdu yau 30 ga watan Safar Hijra Annabi sallallahu alayhi wa sallam ta 1439 da ta daidai da ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2017 na'am
bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah qala an-nadhim rahimahullah al-mawdu
na'am al-nadhim yace al-mawdu rahmatullahi alayhi al-mawdu wannan ismu maf'ul min wada'a wa wada'a yada'u fa huwa wadi'un wa dhaka mawdu shi kuma al-wad'u asalin ma'anarsa shine wato al-haṭṭu al-haṭṭu was-saqṭu abinda ka sarefar da shi ka ajiye shi zaka ce wada'tuhu ay haṭṭtuhu zaka ce wada'tu lahu min as-si'r ai haqqattu lahu min as-sa'ir na yanke masa kudin abu kai masa ragi wannan shine asalin ma'anar al-mawdu kuma wada'a yana zuwa da ma'ana ikhtalaqa abinda ka kirkire shi to fal mawdu sai zaman to ma'anarsa al-mukhtalaq abinda aka kirkire shi haka zalika wad'u yana zuwa da ma'anar tarh abinda ka zubar da ka yasar da shi saboda haka al-mawdu zai zamanto matruh abinda aka yasar da shi duk waɗannan ma'anoni sun tabbata a cikin al-hadith al-mawdu kaga dai mahtut an ajiye shi an sarefar da shi saqit an yasar da shi matruh an jefar da shi mukhtalaq an kirkiro shi to duk waɗannan ma'anoni suna cikin al-mawdu shi yasa malaman hadisi sun kyautata zabi na wannan kalma da suka ce al-mawdu suka kira shi al-mawdu amma baya daga cikin maganganun ash-shari' babu abinda haka zai zamanto shine asali na ma'anar don hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan hadisan ƙarya sun ce man kadaba alayya ne ba zo da man wada'a alayya ba to sai dai malaman hadisi sun yi amfani da wannan kuma wannan kalmar an same ta a cikin itlaqin magabata na daga malaman hadisi sukan sifanta masu yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da cewa fulanun yada'ul hadith na'am
al-khabarul mawdu'u sharrul khabari
da afwan to sai kuma tarifin sa a istilah wajen malaman hadisi shine suke ce masa huwa al-hadith al-mukhtalaq al-mukhtalaq al-makdhub ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amdan aw khata'an shine hadisin da aka kirkiro shi aka danganta shi wato aka aza shi aka sanya shi aka ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka yi masa ƙarya da shi da gangan ko bisa kuskure hatta wanda aka yi bisa kuskure shi ma wannan mawdu ne na'am
al-khabarul mawdu'u sharrul khabari wa dhikruhu li'alimin bihibri fi ayyi ma'nan kana illa wasifa
بوضعه والوضع
بما بالاقرار وما يحكيه وركة به دليل فيه
وركة وبدليل فيه to tsaya wannan yana zamu iya ci gaba da wani baitin amma mu tsaya anan yace al khabarul mawdu hadisi wanda yake mawdu'i sharrul khabari shine mafi sharrin nau'i daga cikin nau'o'in al khabar wato a hadisi da ake dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhikrahu li alimin bihidhuri ka kiyayi ambatansa li alimin bihi ga wanda yake uhdhur wato ka kiyayi ambatansa li alimin bihi wannan umarnin li alimin bihi ga masanin cewar hadisin mawdu'i ne wato hadithil mawdu bi halatta wanda ya san mawdu'i ne ba ya ambace shi shine wato ihdhur ka kiyayi dhikrahu ka kiyaye ambatansa li alimin bihi amma wannan maganar li alimin bihi ga wanda yake masanin cewar hadisin mawdu'i ne fi ayi ma'anan kana a cikin dukkan wata ma'ana bai halatta wanda ya san hadisi mawdu'i bane ya ambace shi illa wasifan li wad'ihi sai dai dan yana idan ya sifanta cewar hadisi ne mawdu'i illa li bayani halihi sai dai dan kai bayanin halinsa hadithul mawdu ba a fadan sa sai dan kawai ai bayanin halinsa in ba haka ba dalilin cewar an hana wannan ambatan saboda man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini ko al kadhibina duk wanda ya zantar da hadisi da ake zato ake zargin cewar ƙarya ne to ɗaya daga cikin makaryata ne guda biyu ko ɗaya daga cikin makaryata masu yawa to kaga ya nuna cewar bai halatta hadisin da ake tuhumar da cewar kirkiro shi akai ba aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a faɗe shi ba to amma an fitar da illa li wasifan bihi ga wanda zai faɗe shi dan ya bayyana shi saboda wannan min babil amana babin amana ne da kuma babin azzabu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga malaman hadith suka rinka ambatansu kamar yanda sukan ce aka samu kamar yanda Yahya ibn Ma'in afwan Yahya ibn Sa'id al-Qattan yazo ya kama rubuta nushar Aban ibn Abi Ayyash wanda yake riwaya daga Anas yace ina ruwaito ta ne alal wajhi na ganta dan saboda idan wani yazo ya mayar da ita thabit an Anas sai in gane cewa ƙarya yake to da aka suna yin sukan bisu san wa'annan hadisi kuma su ambace su a cikin littafai kamar irin su tafan jarh wa ta'dil kamar su al-kamil ibn adi in ya kawo rawi wanda aka tumce shi zai kawo hadisan sa wanda ya kirkira na ƙarya haka irin su ibn hibban a cikin littafin sa al-majruhin da uqayli a cikin ad-du'afa lil uqayli littafan dai da suke bayani akan ar-ruwatu ad-du'afa masu riwaya waɗanda suke masu rauni to sukan kawo hadisai waɗanda suke mawdu'ai ɗaya daga cikin da ake gano hadisai mawdu'ai kenan cikin irin waɗannan littafan to amma ga ana ambatan su ne domin me dan a san su amma yanzu nan wajen sai ka ga mutum ya je in zai kawo kafa hujja sai ya ce ai gashi ma hadisin rawahu ibnu adi fil kamil shi yana ganin ya faɗi wani littafi wanda ba a san shi ba alhali kuwa kana faɗan wannan an san cewa to ai wannan ibnu adi ne ko dai uqayli ne ya kawo shi dai ya nuna maka cewa hadisin ƙarya ne na'am wal wad'u fihi urifa shi kuma al wad'u din nan kirkirar ƙaryar da aka yi a cikin hadisi mawdu urifa ana sanin sa imma bil iqrari imma da iqrar imma bil iqrari kun ga an mayar da hamzatul qat'i ta koma hamzatul wasl saboda baitin ya miƙe al iqrar shine al wad'i yace aini ne na wad'i ne na niyyar na kirkirar wannan hadisin kamar yanda wannan mutumin yayi wane ne Hammad an-Nasibi ko okay nan ya kawo misalin Umar ibn Subh akwai Hammad an-Nasibi wanda yake cewa ya kirkire hadisai sun fi dubu gashi nan ana ta yada su ana ta fadan su to ga wannan iqrar ne shaida ne musulmi ne zaka gani ai me yasa wadansu ma salihai ne suke yi kamar wanda ya kirkiro hadisan fadailus suwar yace ya ga mutane sun fuskanci littafin Abu Hanifa sai fiqhu ake ta karantawa sai tarihi na ibn Ishaq sai yace kuma ya ga an kaurace ma alqur'ani sai yace bari ya dawo da su cikin alqur'ani shine sai ya kirkira hadisan fadailus suwar kowace sura ga falalarta duk ƙarya ne yace ya sa ni hisbatan hisbai neman ladai shine suke cewa ana ma inna lam nada alaihi inma nada'u lahu ai ba kirkira muke akan sa ba muna rubutawa ne dan taimakon sa wai dan taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam suke na'am ai wannan haram bittifaq wannan hadisin nan man kadaba alaihi muta'ammidan ya hada ya hau kansu wama yahkihi kuma ana sanin da kuma abin da yake shibhul iqrar wama yahkihi ai ma yashbahu ai ma yashbahul iqrar abin da yake bi manzilatul iqrar akwai al iqrar as-sarih akwai abin da ma yuta hukmul iqrar ake bashi hukuncin cewa al iqrar ne kamar mutun ka kawo abin da yake kasancewar ba zai yiwu ba abin ya yiwu kamar mutumin da yake kamar mutumin ya zo ya ce ya ji daga Aisha ummul mu'minin a wasit tana cewa kaza a garin wasit ba Aisha ba taba zuwa garin wasit ba kaga wannan ya kare ta kansa da kansa ko kuma kamar yanda malaman hadith suka rinka amfani da tarihin rayuwa da tarihin mutuwa abinda yasa suka san ilmul wafiyat kenan dan su gano makaryata kamar yanda za ka ga cikin misalai din ba sani ba ko zai kawo su waɗansu zai ba zan iya rike su ba yanzu ina ji Abdulrahman ibn Mahdi ne afwan Abdullahi ibn al-Mubarak ne wani ya je ya gaya masa cewa ya yi riwaya daga wajen malami ya ce aina ka ga wannan malamin ya gaya masa ya ce wato ma na ya fito daga kabarin sa ne ya gaya maka hadisin ko saboda shekarar da ya ce ya ji daga gare shi ya daɗe da mutuwa sai ya ce wato kenan ya fito daga kabarin sa bayan shekara kaza ya zo ya gaya maka wannan hadisin warikatin haka arrika wato shine wato rashin ma'ana shine arrika tana zuwa fil ma'ana wa fil lafzi al ma'ana shine mutun ya kawo abin da yake hankali ba zai dauke shi ba to kaga wannan raki shine rikka ka kawo abin da yake hankali ba zai dauke shi ba rikka fil ma'ana ko kuma rikka fil lafzi rakik ya zamanto lafazin ya saba ka'idar larabci rakshi ne ake ce ma rakaka rakaka kamar professor rakaka ba malamin ku ko mubarak rakaka yawanci muna daukar rakaka a lafazin ne alhali ko akwai rakaka a ma'ana shine kawo abinda hankali ba zai dauka ba kamar yanda suka ce a farkon abin da Allah ya halitta doki ne dawaki ne sai suka yi sukuwa da suka yi sukuwa sai suka yi gumi sai ya halicci kansa daga wannan gumin to kaga wannan ai ko yaro ya san cewa wannan ba zai yiwu ba ya aka yi halicci dokin kuma wannan dokin daga guminsa bayan ya yi gudu daga kansa ya halicci kansa babu ta samar da akwai to wannan shine almustahil a kawo da abu wanda yake akwai alistihala rashin wato wannan shine rikka iri biyu ce rikkatun fil ma'na wa rikkatun fil lafzi wa bi dalilin fihi da kuma dalili a cikin hadisin da zai nuna cewa wannan hadisin mawdu'i ne to mu karanta sharhi yace alhadithul mawdu' nan ne inda ake binciken sa shine nau'i na 35 ya kawo shi a cikin nau'i daban-daban na hadisi tare da cewa kuma ba hadisi bane saboda nazaran ila za'mi wadhihi duba da riyawar wanda ya kirkiri hadisin. Alhadith al-mawdu ai ba hadisi bane ko, tunda al-miya al-hadith, hadith shine abin da aka dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma udhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda aka yi ƙarya an kaga bai halarta a jingina shi ba, to me yasa in haka ne, me yasa ko me yasa ka ambace shi ya kai Imam Suyuti a cikin alwa'ul hadith, kana magana anwa'ul hadith ne. Sai ya ce a ai wannan saboda la'akari da riyawar wanda ya aje, wanda ya kirkiro shi, wanda ya kirkiro shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To bari mu wato mun sallama ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bari mu ambace shi a cikin hadisi, mu zo mu aiwatar da ka'idodin hadisi a kansa. In muka kanta ba hadisi bane, to sai mu kira shi mawdu. Amma farko za mu yadda cewa tunda ka ce hadith ne, to hadith ne, ko kuma itibaran da cewar malaman hadisi sun ambace shi cikin littafansu a cikin nau'i na hadisai waɗanda suke ambatansu domin su yi bayanin ƙaryar da ke cikinsu. So wannan da wannan bihadal itibar, don wannan akan tambayi a ce tunda an ce alhadith almawdu ba hadith bane, wato jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba, me yasa malaman hadith suka ambace shi a cikin littafansu? To shine suka ambaci waɗannan dalilan guda biyu. Dalili na farko saboda tanazulan, wato a ce a sallama ma wanda ya kirkire shi, wato tunda ka ce hadith ne, to mun sallama hadith din ne. Kuma dalili na biyu shine kan cewa malaman hadith sun ambace shi a cikin littafansu don a san shi, to shi yasa aka dauke shi a cikin anwa'ul hadith. Na'am.
Wal turafa turqahu allati tawassal biha li ma'rifatihi
liyunfa anhu alqabul. Kuma fa'ida ta biyu da yasa aka ambace shi, wali tu'rafa turuquhu, dan asan asani din sa, hanyoyin da aka ruwaito shi, allati afwan li tu'rafa turuquhu, dan asan hanyoyin alhadith almawdu, allati yatawassalu biha li ma'rifatihi, hanyoyin da ake samun a cimma sanin hadith mawdu, liyunfa anhu alqabul, dan a kawar masa da karbuwa. To kaga kenan dalili uku ne yasa ake fadan sa a cikin hadith. Dalili na farko saboda riyawar wanda ya kirkiro shi, dalili na biyu saboda malaman hadith sun ambace shi a cikin littafansu, dalili na uku dan a san hanyoyin da za a gano shi dan a kawar masa da sifar karbuwa. Na'am. To dan haka al-khabarul mawdu wa huwa al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu', shine ƙarya al-mukhtalaq wanda aka kirkiro shi, al-masnu wanda aka wato kage shi, shine mafi sharrin labari kuma mafi munin sa. To yin hukunci akan hadisi da cewa hadisi ne mawdu'i, ana yin sa ne ta hanyar wato zato mafi rinjaye, la bil qat'i, ba yanke, ba yankewa akai ba. Idh qad yasduqu al-kadhib, domin makareci wani lokaci zai yi ƙarya, gashi dan yayi ƙarya, ya gaskiya Iblis gashi ya gaskiya ko sadaqaka wa huwa kadhib. To ko wani makareci wata ran zai yi gaskiya, amma in dai akai in ya taba ƙarya ko sau ɗaya ne, to wannan ƙarina ce cewa mafi rinjaye a cikin zaton mu cewa duk hadisin da ya kawo ƙarya ne. Saboda haka wannan al-qat'u din ba sai da shi ba za a iya hukunci akan hadisi cewa mawdu'i ne. In ka ce sai kana da 100% cewa wani yayi ƙarya, to ai da yawa hadisan ƙarya din za su shige. To shi yasa idan dai aka samu zato mafi rinjaye sai a yi hukunci akan hadisi da cewa mawdu'i ne. Na'am. Kamar yanda wajen hukunci akan hadithis sahih cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi, ai ba ai bil dhann rajih ne ko kuma inda muka gani lal qata'a, sai dai an samu qara'in. To nan ma in aka samu qara'in za a iya yin alqatu, za a iya yankewa 100% cewa hadisi ne mawdu, in aka samu qara'in. Na'am.
Lakin li ahli al-ilm bil hadith malakatan qawiyyah,
sai dai ma'abuta malaman ilimin, ma'abuta ilimi da fannin da fagen hadisi suna da wato wata fahimta mai karfi, fahimta zuza da wata fahimta a zuciyarsu mai karfi, da suke yumayyizuna biha zalika, da suke tantance wannan da ita da wannan fahimtar tasu. Wato sukan ce wannan ilimin kamar abin nan ne, kamar a ilimin yancanji ne suna jin hadisi saboda gogayya da sabo da jin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam za su ji kai wannan ba hadisi bane daga sun ji magana sai ce wannan ba hadisi bane kuma suka faɗa sai ga ta zauna kamar inda Salaji Umar suna shafawa suna shafa dala za su ce a wannan aje ta gefe ko kuma suna shafa za su ce a wannan bata cika ba ku kirga na'am to wannan shi ne malaka din wannan malakar wannan kudrar da suke da ita na'am to su ma daga cikin malaman hadisin wanda yake tsayawa da wannan daga cikin su shine wanda yake ittila'uhu hangensa da saninsa ga hadisai ta man cikakke ne ma'ana yana da istiqra'u tam kusan dukkan marwiyat ya karance su wa dhihnuhu thaqiban kuma kwakwalwarsa mai kaifi ce akwai kaifin fahimta ba ana magana ba yana kamo tasha a fadake yake yana jin kuskure zai dago kuma fahimtarsa mai karfi ce mumakkana kuma saninsa da wato dalilai da ake gano ƙarya da ake gano rashin ingancin hadisi tabbatatta ce wasata'ati waɗannan ƙara'in din za su zo akwai qara'in a matan akwai qara'in a sanad
wa dhikrahu ay al mawdu'
ambatan shi al hadith al mawdu' ga wanda ya san cewa mawdu'i ne ay bi ka wato da wanda yake ya san cewa hadisi ne mawdu'i ihdhur ka kiyaye shi ay wato ka hana shi
fatahrumu riwayatuhu ma al ilmi
dan haka bi halat ya haramta karwayato hadisi mawdu'i tare da sanin ka cewa mawdu'i ne
fi ayyi ma'anan kana
a cikin kowace ma'ana ce wato sawa'un ko wajen hukunce ne ka kafa hukunci da hadisi mawdu' wal qasas ko wajen qissoshi wajen wa'azin tirmi wat targhib da wajen kwadaitar da mutane fadan falala wa ghairiha da wannan ta shine tarhib da tsoratarwa saboda kasan ba inda ake fadan hadisan ƙarya irin wajen wa'azin tirmi in dai jibi labarin abin nan a yakin tabuka jibi labarin yakin tabuka wai haddar dawa ake sayarwa lokacin yakin tabuka ba haka aka ce ba wai sai na Ali an kasa dore masa damara gashin sai yana yankan mutane saboda haka sai da tukuna wata tsohuwa ta zo ta ce biya ta bashin daddawarta da saukowar dokin da kaga ya shi sai na alma aslan bai ji yakin tabuka ba a zariya ne yake gani alkali na'am illa wasifan li wad'ihi sai dai kana mai sifanta ƙarya wato kirkirarsa bi bayani annahu mawdu da bayanin cewa hadisi ne mawdu saboda hadisin da muslim ya ruwaito duk wanda ya zanta daga gare ni da wani hadisi da ake zaton cewar ƙarya ne fa huwa ahadul kadhabin haka nan ya kawo shi to ɗayan maƙaryata ne amma a cikin wa huwa ahadul kadhibin aw kadhibain haka mu dai an nuskar mu take na'am fi muqaddimat wa fihi al kadhibain badal al kadhabin wa huwa hadithun mutawatir an 75 sahabiyan kama marra fi mabhath al mutawatir ba wannan hadisin bane mutawatir din man kadhaba alayya mutaammidan ne shi ma nan muhaqqiq din ya kamata a lura da wannan abin da ya fada ba wannan hadisin ne mutawatir din ba na'am sabanin wani sa daga hadisai waɗanda suke masu rauni
allati yahtamilu sidquha
fil batin wanda gaskiyar hadisan yana iya yiwuwa fil batin a boye duk da yake a zahiri za su iya zamantowa hukunci akan su da inganci bai tabbata ba amma fil batin ya zamanto hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda ma'anar hadith al hadith al da'if shine wato rinjayen rad rinjayen rashin karbarsa yafi karfi bangaren rashin karbarsa yafi karfi bisa bangaren karbarsa shi yasa aka kira shi al da'if to al da'if ya halatta a ruwaito shi sabanin al mawdu domin yiwuwar cewar duk da yake yayi yana da rinjaye cewa bi inganta ba ta yiwu ya zamanto fil batin fi haqiqatil amr ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yasa ya halatta amma al mawdu' kuwa wanda ya rinjaye cewa kirkiro shi akai shi bai halatta ba saboda shi al mawdu' ba wata qarina da za ta zo ta karfafa shi sabanin al hadithu da'if qara'in za su zo su karfafa shi kamar yazo ta wata hanyar ko kuma idan karbuwar al'umma in al'umma ta karbe shi ko ijma'i ya karfafa shi duk wannan qara'in ne da za su sa shi ya ce zaman to karbe to al hadith al mawdu' ko babu yadda za a yi wani hali yazo a ce a wannan hadisin ya karfafa na yanke alaikum assalam
to da yake koyo wanda hadisi sai tabbatar da ingancin su ko sai karanta a kai karanta a dalili ko aka samu
ne wajibi ya je bincike ya tambaya kwarai malaman islamiyya kuna tutu kuma za ku je ku dauko madalibai hadisan ƙarya hadisan da ba a san su ba in kuna makaranta ku rinka ba da shawara cewa dauko ga jam'ubain sahihain ne hadisan da ke cikin sahihai a cikin al-muttafaq alaihi duk abin da ake bukata na koya ma kananan yara da tarbiyya su ya kamata ga 40 nawawi in ma 70 din ake so a kara da 30 daga cikin sahihain ko riyadu salihin aka je a ciciro daga cikin su a shi in ya fada a wai aka ga masa ne
shi ga wanda koyo ba ci inda tabbatar da ingancin
wannan wa'id zai iya shigan sa kwarai na'am yanda to ita hadisai da ifai riwayar su ya inganta fit targhibi wat tarhib wajen kwadaitarwa da tsoratarwa a bisa abinda zai zo bayanin sa zai zo shi wadu kirkirar ƙarya a cikin hadisi urifa ana sanin sa da ɗayan abu al'amura imma dai da iqrari shine mutum ya shaida wato ya iqrari ya tabbatar akan kansa shine wanda ya kirkire shi ya wato ya tabbatar mu akan kansa yayi ikirari cewa shine ya kirkire shi kamar fadin Umar ibn Subh ibn Subh ne Sabih Sabih ko Subayh kai wannan mubarak kun ce wannan an yi ta hakikinta amma Umar ibn Subh nan haka yace bari a haka dai nan ma yace bari mu ga al-mu'talif wal-mukhtalif ibn Subh ko to kun ga inda ilimin hadith yake yana da idan ba abu ne wanda yake yawa dole sai ka koma littafin dabt saboda shi suna kiyasi baya shiga cikin sa ba a kiyasi dole sai dai sama'an ko kuma in baka ji daga wajen wanda yake shi ya san shi ba ya ji shi daga wajen wanda ya sani to sai ka koma littafin dabt tafan da suke dabt akwai dan littafi dan kankani Ibn Hajar bai kawo shi ba a cikin tafsir akwai Sabih da Subayh to wannan ba mu da iskal a kansa Sabih da Subayh dan wannan ba shi bane babiya babiya shine ya ce ba mu da iskal a kansa tunda babu ya din inda ya akwai yani shine zai iya zai iya daukan sabih da subay to kaga ibnu hajar ya kawo babin su ya kawo babin subayh da babin sabih yace bi dhammi subayh maula ummi salama wa abu dhuha muslim ibnu subayh wa subayh ibnu muhris wa abu al-malih subayh shaykhun li marwan ibnu muawiya wa subayh ibnu al-qasim an sa'id ibnu jubayr duk wanda yake me damma ne sai ya kawo kafin nan ya kawo bil fathi shine sabih to amma na'am akwai ya'un anaku to bai kawo shi ba babu umar ibnu subayh da akwai da zai kawo shi ga sabah al-mughni fi dhabt al-mughni fi dhabt al-mughni fi dhabt na'am subh din mutafi as-subh kamar fadin Umar ibn Subh
ana wada'atu hudubatan nabiy sallallahu alaihi wasallam allati nasabtuha ilayhi
ni ne na kirkiro hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nasabta ta zuwa gare shi ibn daqiq al-eid yace lakin la yuqta'u bidhalik al-iqrar innan ba'a qat'u da shi ba'a yankewa da shi ba'a karban sa 100% dan zai iya an yakuna kadhaba fi dhalika al-iqrar saboda yuwar ya zaman saboda akwai fuskar cewa wata kila ƙarya yayi a cikin ikrarin nasa fa al-hafiz ibn hajar yace wani daga cikin malamai ya fahimci daga maganar ibn daqiq al-eid cewa ba za a karbi wannan ikrarin ba aslan gaba daya wa laysa dhalika muradahu wannan ba shine manufarsa ba
wa indama nafal qat'i
qat'a abinda ya hana shine yankewa da wannan a ce 100% in mutun yayi ikrari in alwadi'u yayi ikrari to wannan ya tabbatar cewa mawdu'i ne wannan shine ba za a alqat' ne ba za a yi ba amma za a karba amma kuma baya lizumta cewa idan ya kore karban hukunci wato karban abin a 100% ya zamanto kan cewa ba a karbi hukuncin ba korewar hukuncin domin hukunci ai yana afkuwa da zato mai zato wanda yake na galibi to wa huwa huna kadhalika anan kuma haka yake zato ne na wato galibi na'am kadhalika fil asli kadhib shine ya gyara walaula zalika da ba dan haka ba
lama sa'a qatl
muqirri bil qatl da ba dan wannan ba da ai ba zai yi wanda yake ikrari da kisan kai ai masa wato a kashe shi ba ko tunda zai iya yiwa ƙarya yake a cikin ikrarin nasa daga baya zo ya ce ya janye to amma haka za a kashe shi in yayi ikrari saboda za a yi hukunci da al-dhann al-ghalib da haka ne ma kuma ba za a jefe wanda yayi itirafi da zina ba saboda kowane ɗaya daga cikinsu zai iya yiwuwa kan cewar ƙarya suke yi a cikin abin da suka yi itirafi da shi da abin da yake kama da shi ayyu shabihul iqrar abin da yake kama da al-iqrar na'am mimma yunazzalu manzilatahu abin da ake tsayar da shi a matsayinsa na'am
yace kamar me zai sa mutum ya ikrarin cewa yayi wani hadisi yayi ikrarin da kansa kuma amma ƙarya yake cikin ikrarin
nasa idan ya dada dan ya sa mutane shakka a cikin hadisai yanzu kamar wannan shi Ahmad an-Nasibi da aka zo za a kashe shi sai ya ce na kirkiro hadisai sun fi 1000 suna ta yawo a harshen mutane amma kun kashe ni na yada su kaga wannan me yake nufi watakila ba su kai haka ba amma makida ce ta yan ta makiya addini da kan cewa to bar ma abinda ma duk ake da shi na hadisin barin jefa musu shakka wato da ƙara yakar addini lokacin ma da za a kashe shi din to shine shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri yace ai muna da al-jahabiza manyan malamai irin su Abdullahi ibn al-Mubarak da Abu Ishaq al-Fazari da Musa ibn Harun al-Hammal yace za su rereye su rereye wasu watsar da hadisan ƙarya su tabbatar na inganta ingantattu shikenan sai ya mutu da fushin sa mata fa mata bi ghayrihi
qala
al-hafiz al-iraqi yace kamar yayi zance ya zantar da hadisi daga wani malami sai a tambaye shi akan ranar akan shekarar haihuwarsa sai ya ambaci tarihi da aka san cewar wannan shehin wannan malamin ya mutu kafin wannan tarihi to ka gani ya fito daga kabarin sa ne ya gaya maza kuma ba za a san wannan hadisin ba sai a wajen wannan malamin to kaga wannan bai yi itirafi ba bai yi ikirari da kirkirar hadisin ba lakin itirafahu amma itirafin sa yaddarsa da lokacin haihuwar malamin ana bashi matsayin wato yin ikirarin sa da kirkiro hadisin domin wannan hadisin ba a san shi ba sai ta wannan ta hanyar wannan malamin kuma ba a san shi ba sai ta riwayar wannan wanda ya yi kirkirar tasa daga ta hanyar sa to kai tunani akan wannan to wannan shine ma yunazzalu manzilatal iqrar ma yahkihi shine ma yunazzalu manzilatal iqrar abinda ake bashi matsayin iqrari shine kaga dalili yazo wanda kirkiri ƙaryar wanda yayi ƙaryar za ta bayyana duk da bai fito yayi ƙaryar ba amma ana gaya masa sai fabuhital ladhi kafar sai irin wannan ya kwatakas inji sakwatawa na'am wa imma ana sanin kuma hadisi mawdu'i ko da rikkatin ai wato rashin miƙewa a cikin ma'anarsa al-hafiz ibn hajar yace fa haythuma wujidat ko yaushe aka samu rakaka dalla al-wad'i wannan samun nata yana nuni akan al-wad'u ko da ba a samu rakakatin lafzi ba in aka samu wato rashin miƙewar ma'ana ko da lafazin wato akwai fasaha akwai balaga a cikinsa ba za wannan ya isa a yi hukunci da cewa wannan hadisi ne mawdu'i domin wannan addini dukkaninsa mahasin kyakkyawan abubuwa ne wato rashin miƙewar ma'ana ko yana komawa ya zuwa ga arrada'a wato a rashin kyau amma wato rashin miƙewar lafazi kadai ba ta nuni akan wannan saboda yiwuwar cewar ya ruwaito shi bil ma'ana ne sai ya canza lafuzzan da lafazi wanda yake ba fasihi ba ne na'am haka ne in sarraha in ya bayyana da cewa wannan lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to yayi ƙarya ko kuma da dalili a cikin hadisin wato wata hujja wata qarina wato ita ce hujja wadda take kharijiya firrawi a cikin rawin awil marwi ko a cikin abin da aka ruwaito kamar yanda al-hakim ya kawo shi da isnadin sa daga Saif ibn Umar al-Tamimi na kasan wajen Sa'ad ibn Dharif min al-kuttab sai wani dan sa yazo ya dawo daga makarantar allo yana kuka sai yace me ya same ka yace malam ne dake ni ya ce wallahi ni kuma sai na tozarta su a yau malaman allo ba ce sai na tozarta su shi malaman hadisi ne ya ce haddathani ikrima daga ibnu abbasin marfu'an kun ga malaman ƴaƴanku malaman yaranku shirarakum su ne a shirarunku su ne mafi karancinsu wajen jin kai ga maraya mafi gilzarsu mafi kaushin ɗabi'a akan musulmi saboda an taba shi yace bari ya rama sai ya kawo hadisi. To kaga wannan dalili ne a ciki ko wajen riwaya a cikin kissar. Na'am.
Wa ayyuna wiqa'an wa ma qubil ta'wiluhu wa in yakuna ma nukil haythu dawa'i talafat bi naqlihi wa haythu la yujad 'inda ahlihi.
Na ganin saboda lokaci ko a san tayi bari mu tsaya nan. Na'am. A'a ba hudbatul haja ba. Wannan dogon hadisi ne da hudbar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake koyar da adab din saduwa da iyali. Sauransu. To wannan ce yake nufi. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Al-ma'alim al-athira fi sunnati was-sira.
Wanda kamar yana nuna wani malami ne ma'asir ne shi.
Na'am.
Fagina ilimin hadisi na hayyan sa a abubuwa da har yanzu akwai buƙatar rubuce-rubuce akan su.
Eh mana. Ai ba ilimi ne wanda ya riga ya gama ba. Kam tarakal awwalu ayli al-akhiri. Ko ba haka cewa Abdullahi yace ba? Da yawa na farko sun bar mana baya su zo su cika. Akwai har yanzu majal. Na'am. Eh to in ma sun bari kadan dai sun dai bari din. To subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.